passer en deuxième partie de RM Show, l'émission de Joe Afrique en direct de Washington DC. Je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Yau ranar Alhamis 16 ga watan Yuli na shekarar 2020. Sarfila Hashim Gumel ne tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin. A cikin shirin za ku ji cewa bayan da Ibrahim Mustafa Magu ya samu beli, yanzu haka shugaban Najeriya ya umarci a tabko duk wani jami'in da ke yar hannu a badakalar hukumar EFCC. Haka kuma, yayin da ake ci gaba da jimami da makokin mace ta farko matukiyar jirgin yaƙi, za mu kawo muku takaitaccen tarihinta. Muna dauke da rahoton musamman ga mahallin da corona cutar corona ta jefa mutane a Najeriya, sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku. Amma da farko sai a gyara zama domin a fara shan labaran duniya.
Assalamu alaikum. Barkanku da dare. Ga cikakkun labaran duniyar. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargadin cewa da wuya al'amuran duniya su koma yadda suke a da, yayin da ake ci gaba da samun hauhawar sabbin kamuwa da COVID-19 a fadin duniya. A fadin duniya gaba daya an samu rahoton adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 kusan miliyan 13, inda ta yi sanadiyar mace-mace kusan 570,000 bisa alƙaliman cibiyar bin diddigin coronavirus na jami'ar Johns Hopkins. A wani taron da aka yi ta kafar intanet, shugaban WHO Tedros Adhanom ya ce ba za a taɓa makara ba wajen ɗaukar matakin kawar da cutar, sai dai kuma ya yi gargaɗin cewa hanyar da ƙasashe da dama suka ɗauka ba mai fa'ida ba ce. Saƙonni mabambanta daga shugabanni zai haifar da rashin amana, wanda ya kasance mafi muhimmanci game da wannan batu, idan har gwamnatoci ba za su fito fili su yi wa 'yan ƙasar su gamsassun bayanai kan yadda za a daƙile yaduwar cutar kana a ceci rayukan jama'a ba. Lauyoyin Iran da ke kare mutum uku da aka zartarwa hukuncin kisa saboda rawar da suka taka a zanga-zangar kin jinin gwamnati a watan Nuwamba sun faɗi cewa sun buƙaci a sake sauraron tuhumar tasu, hakan ka iya kauda yiwuwar kashe su kamar yadda Iraniyawa da yawa da shugaba Donald Trump ke fargabar na iya faruwa. An jiya lauyoyin na Babak Paknia da Hussein Taj tare da na ukun su Mustafa Nini a kafar yaɗa labarai ta ƙasar jiya Laraba suna cewa sun miƙa buƙatar hakan ga ofishin babban jojin ƙasar Iran Ibrahim Raisi domin sake nazarin hukuncin mutanen uku. Kotun kolin ƙasar ta Iran ta tabbatar da hukuncin da aka yanke wa Amir Hussein Muradi da Muhammad Rajabi da Sa'idi Tamjidi a ranar Juma'ar da ta gabata. Wasu asibitoci a Afirka ta Kudu suna kin karɓar ɗaruruwan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus saboda rashin wadatattun ma'aikata da kayayyakin aiki. Dr. Tabisa Fodo ta ce rubutun marasa lafiya ne kawai sashen kulawa ta musamman a asibitinta da ke Port Elizabeth ya iya karɓa. Dr. Fodo ta ce, nakan damu idan na yi la'akari da yadda ni da abokan aiki na za mu dubi tsabar idanun mahaifiyar wani, mahaifin wani, kakar wani ko kawun wani, mu ce musu ba za mu iya ba. Mutane da dama suna mutuwa Afirka ta Kudu ba tare da samun kulawa ba. Afirka ta Kudu ta tabbatar da adadin waɗanda suka kamu da coronavirus sama da 300,000, kana sama da mace-mace 4,400. Kididdigar alƙaliman sabbin kamuwar coronavirus a Amurka na daɗa ƙaruwa, amma har yanzu gwamnoni suna ba da bayanai mabambanta game da yadda za a shawo kan annobar. Fiye da sabbin kamuwa 60,000 ake samu a kowace rana, abin da ya tilasta sauka tafarin kantin kayayyakin masarufin ƙasar Walmart tilasta wa kwastomomi sanya ƙyallen rufe baki da hanci na kariya. KIV, gwamnan jihar kudancin Amurka Alabama, ya sanya wa mazauna jihar dokar sanya takunkumin rufe baki da hanci a yau Alhamis, yayin da jihar ta bada sanarwar kusan mutuwa 50 a jiya Laraba. Gwamnan jihar yammacin Amurka Montana, Steve Bullock, shi ma ya sanya dokar sanya rufe baki da hanci a duk tarukan jama'a a gundumomi hudun da gwajin mutane hudu da wasu da dama ya nuna suna dauke da cutar COVID-19. amma a kudancin Georgia inda aka samu rahoton kusan sabbin kamuwar cutar 3900 alƙaluma na biyu mafi girma a jihar tun kullowar annobar gwamnan dan jami'ar Republicans Brian Kemp ya bada sabuwar dokar hana hukumomin birane sanya tasu dokar rufe baki da hancin duk da dagewar sa wajen ganin an yi amfani da takunkumin ya ƙara wa'adin bada tazara a duk fadin jihar Shugaban Brazil Jair Bolsonaro ya ci gaba da killace kansa zuwa yau Alhamis ranar farko bayan bayyana sake kamuwa da coronavirus a karo na biyu. Yayin wata ganawa da manema labarai a harabar gidan gwamnati na Alvaro Palace da ke Brasilia, Bolsonaro ya ce za a sake mishi gwajin cutar nan da ɗan kwanaki masu zuwa tare da fatan zai koma bakin aikinsa nan ba da jimawa ba. Bolsonaro ya nace cewa maganin zazzabin cizon sauron nan na hydroxychloroquine ya taimaka musu wajen yakar cutar duk da cewa masana kimiyya sun ce babu wani tabbaci kan ingancin maganin a likitance. Bolsonaro na ƙara fama da adawa domin Brazil ce ƙasa ta biyu da tafi jin jiki da cutar a faɗin duniya bayan Amurka. Waɗanda suka kamu da coronavirus a Brazil sun kusa kaiwa miliyan biyu, kana da mace-mace sama da 75,000.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Bayan Ibrahim Mustapha Magu ya samu beli yanzu shugaban Najeriya ya umarci a tafko duk jami'an da ke da hannu a badakalar hukumar. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
A daidai lokacin da kwamitin da shugaba Muhammadu Buhari ya kafa domin gudanar da cikakken bincike akan badakalar da ake zargin Ibrahim Mustapha Magu a matsayin shi na mukaddashin shugaban hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa ya tafka, a yanzu kuma gwamnatin ta sake bada umarnin a sake dakatar da jami'ai guda 12 a ciki har da babban sakataren na wannan hukumar domin daukar irin wannan mataki akan su na gudanar da cikakken bincike domin ganin irin rawar da suka taka a wurin wannan badakalar da ake zargin Ibrahim Magu ya tafka da wata irin ta da su kuma za su iya tafkawa a matsayin su na shugabannin da suka gudanar da irin wannan aikin tare da shi. Akan haka na tuntuɓi Dr. Ahmed Sale, wani mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya, domin in ji ƙarin haske dangane da abin da ya fahimta dangane da wannan sabon matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka.
Normally committee din nan an yi sitin din shi obisi bai da a gano gaskiya me ya faru kuma me ake ci shi ne committee din ta kusa. To kaga kuma idan aka duba cewa lallai idan za a samu wanda zai iya bada bayani wanda zai taimaka wa gane gaskiya cikin bayanin, to lallai ana buƙatar ma ko ba wai an gayyaci mutum ba, in ka san zaka za ka ya fana kwamiti a fadakar da mutane a kan wasu abubuwan da ya faru kana da damar maka shigo lallanta ma a ce mutum ma ana zargi shi yana da wani hannu ciki. To saboda haka ba da wannan order din ko kuma wato umarni ga shugaban Muhammadu Buhari abu ne mai kyau, abu ne wanda take da ma'ana, kuma ita kadai za ta iya samarwa na Najeriya su gane gaskiya da kuma illa wannan bincike da ake kan Magu.
Amma akwai masu ganin cewa akwai wasu mukarraban Magu ko inda suka yi aiki tare da shi da su ma ake zargin suna da hannu a kodai wannan badakalar da ake zargin sa ko waɗansu badakaloli da su ma ake iya zargin sun tafka. Wannan zai iya taimaka wa wannan kwamiti aikin sa domin a yi nasarar fituwa da aikin da zai yaƙi cin hanci da rashawa a Najeriya kuma ya fallasa waɗanda suka yi magu-magu a ciki ko a ce waɗanda suka yi murɗiya a ciki.
Za ta taimaka saboda idan aka zauna aka suka bayyana gaban kwamiti to wannan tambayoyin da za a yi musu, to akwai wasu kafin ma gayyace su ko kuma su yarda da wannan, to akwai wasu bayanan da shi Magu ya faɗa wani sun ga cewa akwai alamar cewa wayannan mutanen da su sakatare kwamiti da sauransu su ma ya kamata kira su saboda a yi a samu wasu bayanai daga wurin su.
Haka kuma Professor Jibril Ibrahim na cibiyar bunƙasa rayuwar al'umma da kuma ayyukan demokradiyya ya bayyana min afire da na yi da shi cewa lallai akwai hujja mai ƙarfi cewa gwamnati ta ɗauki irin wannan matakin.
Kamar yadda kowa ya sani, in mutum na makuɗi ko wani abin da bai kamata ba, ba shi kaɗai zai yi ba, dole da hannun wanda yake aiki da su ko kuma wasu daga cikinsu. Don haka zai yi amfani su ma a ɗan bincike su a ga me suka yi ko kuma ya suke aikinsu. Kuma mutane da yawa cewa EFCC ɗin gaba ɗaya suna cin hanci da rashawa a cikin aikinsu kuma suna tilas kyautatawa mutane su ba su kudade domin kada a yi bincike ko kuma a lalata inda ake yin bincike domin haka in an duba wanda yake aiki da su zai iya amfani din a fahimci abin da ke faruwa.
Professor Jibril Ibrahim kenan wani mai sharhi kan aburan fatuwa da ta hanci da rashin a Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa muna Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida da Umar Faruk Musa a daidai lokacin da ake ci gaba da jimamin mutuwar mace ta farko da ta fara tuka jirgin yaki a Najeriya. Wakilin murya Amurka Hassan Mai na kaina ya hado mana da wannan rahoton.
So I've started my race back from the Nigerian Friends Academy and up to this point I still am still on the race.
Na fara kada jirgi tun ina makarantar horar da hafsoshin soja wato NDA kuma abin da nake yi kenan har yanzu har sai na gama da wannan aiki na gidan soja. Abin da nake so in ce shine ba za ka daina bada kokari ba a irin wannan gwagwarmaya. Wani lokaci mutane sukan sare yayin da suke kan azumar yin wani abu amma abin da mai farantawa a yi ta bada kokari har sai haka ta cimma ruwa.
If you want to do your best, keep on doing your best. Your best is not done until you are completely done. So I'll just say keep on doing your best.
Margaria, Flying Officer Tolulope Oluwatoyin Sara Arotili, mace ta farko da ta fara tuka jirgin sama a Najeriya kenan, wacce ta rasu jiya a birnin Kaduna. Tuni dai shugaba Muhammadu Buhari ya mi kasakwanta aziya kamar yadda kakaki a fadar Asorok Malam Garba Shehu ke shaida min.
Ita ce mace ta farko da Allah ya saka kwalbu da hazaka da ta fara koyon tukin jirgi ba wani jirgi na abin da a jirgin sama na yaki masa ba da gagarumar gudunmawa musamman wajen yaki da yan ta'adda da masu kisan gilla a jihohi kamar jihohin da suke kamar Niger, Benue, Kaduna, Plateau, Nasarawa din nan. Wannan sai dai mu fatan wannan rashi da aka yi Allah ya ba da hakuri ga yan uwa na ta da kuma al'ummar Najeriya da baki da kai gagarumin rashi kore da suke. Mishi gaba Buhari yana jagenta ma dan uwanta da al'ummar Najeriya da baki a cikin rashi.
Wannan rashi dai ya girgiza baki ɗayan sojojin Najeriya. Eya Komodo Ibikunle da Ramola shine daraktan labaru na rundunar sojojin saman Najeriya. Cikin hawaye da jimami yake min wannan bayani.
All of us in the Nigerian Air Force are mourning. We're in a state of shock.
Dukkaninmu a rundunar sojojin saman Najeriya muna cikin halin juyayi, mun girgiza da abin da ya faru. Shugabanmu Eya Marshal Sadiq Baba Abubakar da mu sauran jami'an sojojin saman Najeriya baki daya muna cikin halin damuwa domin muna girmama Margaya Flying Officer Tolulope Arotile saboda irin gagarumin nasara da ta cimma a ɗan ƙanƙanin lokaci na zamanta sojar sama. Ita ce mace ta farko sojar saman jirgin yaki a Najeriya. Bare-baren nan aka yayata a cikin watan Oktoba. Ta taka rawar gani a yakin da ake yi da 'yan bindiga daɗi a jihohin Niger, Kaduna, Birnin Gwari da ma shiyar arewa maso yammacin Najeriya da ma Najeriya ta tsakiya. Arotile ta nuna cewar irin nasarar da mutum ka iya samu bai da adadi. Hazika ce, jaruma ce kuma jajirtacciya. Abin bakin ciki wanda dan ajinsu ne da suka yi karatu tare da ya ganta sai ya yo baya da mota cikin dauki da zumudi don su gaisa. Bisa kuskure ya kade ta da mota kai ta zubar da jini har Allah ya karba a barsa. Najeriya sojojin sama da iyalanta duk aka yi wa wannan babban rashi.
Nigerian nation, Nigerian Air Force and their Rotimi family have lost
a rare gem.
Margaya Flying Officer Tolulope Arotile wacce yar asalin karamar hukumar Ijamu ce dake jihar Kogi ana feta a birnin Kaduna a shekarar 1995 ta halarci makarantar primary da secondary na yaran sojojin sama dake Kaduna sannan ta garzaya makarantar horar da hafsoshin sojin Najeriya wato NDA dake birnin Kaduna inda ta kammala a shekarar 2017 bare ne kuma aka kaddamar da ita a matsayin mace ta farko mai sarrafa jirgin yaki a Najeriya bayan da ta kammala samun wani horon kwarewa na musamman a kasashen Afrika ta Kudu da Italiya.
So I've started my race back from the Nigerian Friends Academy and up to this point I still am still on the race until I'm done with the service. So that's my body's part to finish the race.
Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina. To yanzu kuma sai rahoto na musamman game da halin da annobar coronavirus ta jefa al'umma. Ibrahim Abdulaziz Gerika. da dama dai in Najeriya yanzu haka ma na dandana kodansu sakamakon tashin gurin zabin da kayakin abinci ke yi musamman ma hatsi mutum da yan kasuwa ke danganta da annobar cutar coronavirus lamarin da yasa jama'a da dama cikin halin haula'i a hirar da ne da wasu magidanta sun bayyana min halin da suka tsinci kansu a yanzu
Allah ya jarabci al'umma su tsinci kansu cikin wani hali mai wahalar rayuwa wanda zaka ga magidanci ya fito zai tafi kasuwa ko majan aiki ko gona ko wani abu amma yana tunanin me za a ci gidansa ko da me zai rayu wanda yanzu a halin da ake ciki idan labor ne kai kana iya zuwa kai labor ci abinda za a baka ba zai ishe ka abinda za ka sai nudin shinkafa daya ba ko kuma dan kasuwa ne ka je ka zauna har ka tashi baka samu kudin mudin shinkafa ba ko na masara wannan ya sa mutane cikin wani hali wanda cewa sai rasa inda za su sa kansu kuma kamata ya ce gwamnati ta dubi halin da al'umma suke ciki ta taimaka musu
sunana Jafar Haruna ina shaji a Sangere gaskiya wannan lamarin rayuwa kowa shiga daga cikin wannan hali ka gama gana ciwon corona din nan ya kawo mutane damuwa
kamar da wadannan magidanta da ke kokawa shi ma wannan dan kasuwa da ke garin Jimeta cewa yayi
ni dai dan kasuwa ne a cikin kasuwar Jimeta Jambulo har ga Allah ina sayar da kaya to kayan da nake sayarwa tsaban tsananin tsadar rayuwa wallahi mutane ba sa zuwa su sayi wannan kayan sakamakon abinci ya wuce gaban su abinci yana tsada ba lalle bane ka sayi wani kayan da zaka sa a jiki sakamakon tsadan abinci yanzu haka mu da muke kasuwanci ma zamu iya wuni ba mu sai da komai ba wani lokaci in ka sayar ma bai kai ma wanda zai ce fa ne a gidanka ba haka in kana magana sai wani ya ce ai gwara kai saboda shi ba shi da shi wallahi gashi nan tsananin tsadar rayuwa ne kuma gaskiya gwamnati ya kamata ta duba wannan al'amari da tsananin idan basira da taimakon da take dan gaskiya al'amarin ya kai inana ha
a kullun gwamnatoci a matakin jihohi da kuma tarayya kamar tutar ba da tallafi domin rage radadin da jama'a ke sha ta sanadiyar wannan annoba to ai ko shin ma ana tunawa ko da yan kasuwa Alhaji Muhammad Ibrahim ETC dake ma zama shugaban hadakar kungiyoyin yan kasuwa na Jun Arewa 19 yace su har yanzu gafara suke ji basu ga kaho ba
har yanzu a kungiyar ce mun yan kasuwa su ce da kasuwa tara an ba mu ne cikin goto mu are ne da duk zaman da ta baya gaskiya nan da mun aka shirya
ko dina ko kun fasa ba
to kun fasa wannan muka yi shi ne muna sake rayuwa a media ko da shin ba ba ko chairman namu na kasa ne kuma da chairman na abu da chapter ba kini kira kira da da suwa a duba a ga yadda yadda ya kasa su ci amma har yanzu ba wannan kuma har da har yanzu kasuwar din ko wasu a duba su da ina su da har da ta ba ne ba ko su ba sai ne kira na kaza da kaza ne kana da
baya da ya gabata rashin samun tallafi wata matsalar kamar yadda yan kasuwan ke kokawa ita ce ta cin zarafi da kuma tatsansu da suke zargin jami'ai ke yi akan hanya musamman jami'an tsaro lamarin da yake sun gudanar da wani taron gaggawa a garin Gombe
za ka biya naira kamar 600 ina mutu ka zai kawo a kasuwa a wannan musulman amma da wani abu sai mota ka da ni biyar ne maka za ka sai ka kawo a kasuwa da daga ne ko zuwa Adamawa har kuma da mutu ka canja sannan sai mun maza musu ba ta ba ta su mai ba sannan ko ta ta da ta ba ce ta yawo ta Najeriya ba ni ta ba za ta shigo ba su kai kawo su mota
su suke maza musu nan ta hanya
duk na cewa girgin da ake zafin cikin wanzu da kan ba cewa ba a tsakanin jina da cika ba da zirga a saboda wannan dama da mutane suka samu wasu ke cikin wanzu da hanyoyi na
sai ko nan kan barayi ne ko suwa ne ne
a jami'ar tsaro ma ne da kowa mun ga zanna ne jami'ar tsaro da sake ta kawo ta tani ne su yi da kasan da ake ta ka ta ko su da ka zamu cikin cikin da samu yanda da sauran wurin da ya ke sawa su
ina da shugabanni ku ne shugabanni yan kasuwa kun taba kai kuka ga shugabanni su jami'an tsaro
ko wannan magana da fada mu yi cikin kwanan da shekaran da ke kwana mu yi to akan magana wannan magana abu ne wannan lokaci su ne ma ku jami'an tsaro abu ne kuma ta mana musamman ku ke da tarawa tarawa ta kuma da ke da dino ta da tarawa ko da ma abu ne kuma kuma zona mu yi cikin arziki a gomberan a saba tinna da shugabanni mun tashi da kuma zo na mai ba da nuna musamman kan shugaban da zai yanzu da kuma da ya samu da yan tsara samu kuma ya tsara da wannan abu shafa sama da za su yi
kan wasu duba saba ne da yake za a rike da wannan abubuwa kuma nuna kan da yake kwako da ba ta cewa suna samu sauki
to wai ko me jami'an tsaro ke cewa game da zargin tazar DSP David Misal kakakirin na yan sannan jihar Taraba wanda make cikin juyin da ake fama da wannan matsalar cewa yi
duk wanda an tabbatar da cewa an yi ta hanyoyin da za ka bi kalla dakta da su domin wannan su gani su ji tsoro sannan kuma a tabbatar da cewa an yi aiki bisa ga kaida
ana zargin kan cewa kuma ana karban na goro hannun jama'a wajen shiga kan cewa jami'an sanda kankabi na goro a bawo suna wuce kuna da labari kan wannan zargi
wannan dai yanzu a wurin zargi da kuna bukatar su waɗanda ana neman kuɗi a hannunsu su gaya mana ina wannan abin ya faru kuma su waye suka buƙaci kuɗi. Kuma shi idan ma haka na faruwa ban iso wajenmu ba kuma kila su waɗanda suna tuhuma haka ba su haka idan dai haka ne ba su iya sun je wajenmu ba su musayen sun karya doka. Kaga wannan abu ne wanda dole sai mun samu bayanai na kwarai.
Wannan matsalar rayuwar da na ko zuwa ne a daidai lokacin da haka tsaro ke ma ƙara tabbarewa musamman a jihar Arewa maso yamma da kuma Arewa maso gabas yankin da ke fama da hare-haren mayakan Boko Haram to wai ko me al'ummomin Arewa maso gabas ke cewa a yanzu Honorable Stephen Maduwa shugaban kungiyar masu noman shinkafa a jihar Adamawa wanda ko shi ma ya fito ne daga yankin da hare-haren mayakan Boko Haram ta fi shafa na marigal da mika cewa yi
ba abun da Buhari ya yi mana Buhari bai ta maka mana ko na kogo ne ba ruwa ba ba kiwo lafiya ba ba hanya ba ba tsaron ba Buhari ba inda ya tamake
ba ka tana wani zai
magar da manta mu zaɓi Buhari akai alkawarin da ya ce mana za mu samu alumma musu da Buhari ko sai mana alkawarin da cewa zai gyara mana duk ababe da Boko Haram suka yi a kan dukkan tun shekara biyar da bai ke mu ci har ba mu yawa so ba mu jin dadi abin da bai ke me yasa a wayan su wurare da suna da minista ko SGF ko wani matsayi ana gyara musu jihohi su ana gyara musu local government nasu mun da yaki ta cibi mun yana magana Boko Haram a Adamawa mun cika da Madagascar because in ka ce Boko Haram in ka ta Adamawa is mun cika da Madagascar ba abun da kin da kin daga mata mun cika da Madagascar ba hanya ba ba ruwa ba ba wuta ba ba presence na Madagascar
kai na ya buga Steven ka ce gwamnatin tarayya wanda ita ce uwa mama da mama bace kai ba amma ka ce gwamnatin jiha kuma ta yi ta tarayya
to zuwa shi zo na fintiri ya tsaya motoci masu firji sai sai da ne ta gan ya baya zuwa fintiri ya tsaya babura na yan banga zuwa fintiri ya rubuta banga zuwa fintiri ya sa banga a kai falan daga 3000 da ake basu zuwa na basu 40,000 kana nan fintiri ya bada motoci yaki masu sojoji
motocin yaki ko kuma irin wannan hilos na
hilos ba ya hilos akwai na shi da duwa su wanda ya bawa lokaci dogo su da Boko Haram su bai launch attack a bombi lokaci ya zo ya zo ya ba su motoci menene ke daga manta yi me ke daga manta yi daya ba ruwa ba ba hanya ba ba tsaro ba ba komai ba
koma da menene dai fatan talaka shine Allah kawo sauki ko a samu sanyin rayuwa Ibrahim Abdulaziz sashen House na murar Amurka daga Yola a Nigeria
to madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Assalamu alaikum mai saurare welcome da wannan lokaci a wannan makon takaitattun labaran wasanni ga alamu dai an kusan amince da tsarin babu ciyarwa gaba kuma babu komawa baya kan batun wasan league na kwallon kafa a Najeriya shugaban masu mallakar kungiyar kwallon league Abdul Sule ya ce da hakan a tattaunawa su da manema labarai a gefe guda janar manajan kungiyar kwallon kafan Rivers United Chief Oke Kafaluku ya jinjina ma masu ruwa da tsaki a harkar gudanar da kwallon kafa da suka hada hada ministan wasanni Sanda Dare da shugaban hukumar NFF Amaju Pinnick da kuma chairman din kamfanin tafiyar da wasan league Shehu Dikko a kokarin da suke yi na kawo ƙarshen gasar kwallon kafa na ƙwararru na kakar kwallon kafa ta hanyar tsarin PGG wato point per game sabili da matsalar bayyanar cutar corona shi dai tsarin point per game a takaice abinda za a iya kwatantawa da karin maganar da Hausa kan yi da cewa rawar 'yan mata na gaba ya koma baya sai dai kuma in ji cewar marubucin harkokin wasanni kuma ɗan jarida Musa Shola Michael ya ce har yanzu dai tana kasa tana dabo.
A yanzu abin da ake ciki kaman tana kasa tana dabo ne, ba sai inda za ta kaya ba, saboda wasu sun ce tunda an dakatar da buga wasanni a dauka cewa an gama wasanni na wannan kakan kenan, amma wasu kace a zauna dai a san da za a tantance a samu dai a samu su waye suka yi suka ci galaba da kuma wanda za su koma kasa. Amma har yanzu ana kan wannan ba gama ba, amma kamar gaba da tambayar da kai wannan abun zai kawo ma koma baya ga kwallon kafa a Najeriya, saboda yanzu an yi wajen watanni hudu ko biyar kenan mutum yana dan wasa amma bai taka leda ba, akwai gajiya zai fara mantawa da darussan da aka bashi a wannan lokacin. Yanzu sun dawo ma gaskiya ina ga maka cewa
wasan koyo kenan,
zama yan koyo, wasan ba zai yi armishi kamar yanda da ake ba, amma idan aka yi la'akari da abin da ke faruwa a kasan Turai ai su yanzu suna bugawa don suna zuwa su gama league din su, me yasa mu ba za mu bayan su ba tun daga wajen su muka koya, sai mu buga su mu ma sai mu karasa kwantin wasan da muke da shi a yanzu.
Kana ganin rashin idan da wannan wasa ba shi ne kamata Najeriya ba ke?
Gaskiya ba shi ne kamata ba, in dai Ingila za su yi, Spain za su yi, La Liga kenan, Serie A Italy za su yi, Bundesliga ma sun gama nasu, me zai hana Najeriya mu ma mu yi?
Ba ganin akwai ko ana tsoron kashe kuɗi ne da wasu abubuwa.
Eh to da wannan, amma duk mai wanda ke shine ke da club ya san akwai kashe kuɗi ai. Duk da haka amma akwai kuɗin da ke shigowa. Amma yanzu tunda ba yan kallo kila kuɗi ba za su shigo ba. Amma idan ka duba kashi 90 da yan kai na masu club a Najeriya gwamnati ne. Suna akwai kasafin da aka yi na wannan shekara na kakan wannan wasan, ina kudaden za su shiga
tsokaci kenan kan mutum tsarin point per game ko kuma PGG a takaice a fannin wasan kwallon kafa. Abdulwahab Muhammad wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa da wuya al'amuran duniya su koma yadda suke a da, yayin da ake ci gaba da samun hauhawar sabbin kamuwa da COVID-19 a faɗin duniya. A faɗin duniya gaba ɗaya an samu rahoton adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 kusan miliyan 13, inda ta yi sanadiyar mace-mace kusan 570,000 bisa alƙaluman cibiyar bin diddigin coronavirus na Jami'ar Johns Hopkins. Lauyoyin Iran da ke kare mutum uku da aka zartarwa hukuncin kisa saboda rawar da suka taka a zanga-zangar kin jinin gwamnati a watan Nuwamba sun faɗi cewa sun buƙaci a sake sauraron tuhumar tasu, hakan ka iya kauda yiwuwar kashe su kamar yadda Iraniyawa da yawa da shugaba Donald Trump ke fargabar na iya faruwa. Wasu asibitoci a Afirka ta Kudu suna kin karɓar ɗaruruwan mutanen da suka kamu da cutar coronavirus saboda rashin wadatattun ma'aikata da kayayyakin aiki. Dr. Tabisa Fodu ta ce rubu'in marasa lafiyar ne kawai sashen kulawa ta musamman a asibitinta da ke Port Elizabeth ya iya karɓa.
To masu raro baki dai abinda ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aishatu Ma'azir ta na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Resham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Sarfi Lahashin Gumar ke cewa ku huta lafiya da ganin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Assalamu alaikum.